بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أو من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تبدو بتاريخ 30 قد أيا وند رانا تبدو تبدو دا واتو ير قوة أيا شكرة تبدو دجوما miladiya za mu tashi darasi na 23 a cikin karatun da muke cikin muqaddimatul izziya da take da bayan dogon hutu na ganin cikin Sha'ban da mu da karatun. Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da wannan lokaci, kuma ya ba mu albarkacin abin da muke karantawa, ya sanya ce zaman to hujja a gare mu, kare zaman to hujja a kanmu. Za mu tashi inda malamin yake cewa tambayi a cikin wato bayan bayanin lokacin sallah, yake tambihin faɗakarwa. Allah ya faɗakar da mu. Wannan yana faɗakarwa ne akan ya ba su wannan unwani domin muhimmancin abin da zai ambata, saboda kamar shi ne ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ya danganci ilimin lokacin sallah, domin abin da ya gabata darasin da muka karanta fasali ne akan lokacin sallah. Wannan babi iliminsa daga cikin muhimman iliminsa shi ne yanzu abin da zai gaya mana a matsayin da sunan at-tanbih, faɗakarwa. Yace man akhara as-salata ila al-waqti ad-daruri min ghayri udhrin atim, wanda duk ya jinkirta sallah har ya zuwa ga lokacin laruri ba tare da udhri ba, yayi asima, yayi sabo, ya taba ma Allah. Mun yi bayanin lokacin, mun ji lokaci al-ikhtiyari da kuma lokaci al-ittirari ko ad-daruri, lokaci na muktari da lokaci na laruri. To sanin waɗannan lokacin ba wai dan kawai sai ka san su domin ka zama ladan ba kai kiran sallah, a'a, akwai hukunci da ya karatiya da kowane mukallafi dangane da waɗannan lokacin. Shi ne cewa duk wanda ya jinkirta sallah har lokacinsa na al-ikhtiyari ya fita, har ya shiga lokacin daruri, to wannan ya saba wa Allah. Ba ma ya bari har lokacin sallar da baki ɗaya ya fita ba. In ya jinkirta sallar a zahar har la'asar kai bai yi ta ba, ya saba wa Allah. In ya jinkirta sallar la'asar har lokacin al-iftirar, lokacin da rana take nema ta faɗi, wato da rana ta zama ta yi la'asar lokacin nan, ya saba wa Allah. Idan ya jinkirta sallar magariba har shafafi ya ɓace lokacin sallar isha, ya saba wa Allah. In ya jinkirta sallar isha har ya zama to ya kai lokacin sulhun dare, sulhun dare ko kuma a riwaya da muka rinjayar nisfin dare bisa hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As, shi ne muktari isha yana ƙarewa da rabin dare. In ya jinkirta sallar isha har lokacin, ya saba wa Allah. In ya jinkirta sallar asuba har gari ya waye sha lokacin al-iftar, ya saba wa Allah. Menene hujja akan wannan? Mako na farko dai ma'anar al-ism, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya fatra yi cewa al-ism ma haka fi nafsi wa takra wa karihta an yattali alaihi an-nas, laifi shine abin da yake ta juyawa a cikin zuciyarka kuma baka so mutane su sani. Asali daga wato taguwa ce idan tana da gudu sai aka zo aka yi za'a yi tsere sai da kika fiya, sai ake asinat kai ne wato ka gidda ka abin da za ta iya ne kike to ra kuma ita dole mata ice ba dole ta ba shi haushi. To idan ba waye ma Allah haka tankar wannan taguwa ne, wato abin da zai iya yi da gangan yake shine ma'anar al-ikam, ya daga cikin sunayen Allah wato zunubai kaza'irul zunub, wanda shine wanda yake akwai uquba a cikin yin sa, kuma a cikin rashin yin sa akwai lada. Dalili akan cewar laifi ne shine Allah madaukakin sarki yadda inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, ita sallah ta tabbata a bar wajibtawa ce akan mu'minai a bar kayyade lokacin ta, saboda kaga da kayyadan lokacin kayyadaddu, don haka idan mutum ya bai kiyaye wannan kayyadaddun lokacin ba bai kauce wajibin da yake kansa, domin wajibci shine a kayyade shi da lokaci. Sannan kuma Allah ta'ala a cikin suratul ma'ariyat ya ce walladina hum ala salatihim yuhafizun, shine kuma waɗanda suke kiyayewa akan sallar, masu kiyayewa akan sallar, wanda ya kiyaye lokacin sallah shine mumini, wanda bai kiyaye ba ya zama to sallar ta ba ta mumini ba ce, ya zama to yayi abun zargi. sannan kuma Allah ta'ala yake fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, sannan azaba ya tabbata ga wannan masallatan da suke barin salloli. To wanda ya bar sallah har lokacin da ya fita ya zama to ya cikin as-sahun, dan haka wailun ake mata narkon azaba. Ɗaya daga cikin alamomin manyan zunubai shine ai narkon azaba ake. Sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Dharr, ya Abu Dharr, yaya za ka kasance yayin da ya ga idaka kaifa bika idakana alayka umara yumituna as-sala, ya za ka kasance idan akwai sarakuna da suke matar da sallah a kanka, za ka kasance a ma'anar matar da sallar a kan ƙaratan hadisin da yake cewa salli salata li waqtiha fa in adraktaha ma'ahum fa salli fa innaha laka nafila, yake kai sallah a lokacinta. In ka samu sallar tare da su kai sallah ta zama to naka nafila. Kaga yanda nuna kan cewar kenan sallar da matar da sallar da kike yi suna yin ta ba a lokacinta ba, domin yake salli salata bi waqtiha, kai sallah ga lokacinta. To ya sukan ta su da wannan mummunar sifa cewa suna matar da sallah, dan haka wanda yake jinta da sallah har lokacin da ya fita ya zama to mai kasa sallah ne, wanda yake wannan shi ma duk alfaz ne na zam na zargi na aibatawa, wanda duk suke nuni a kan cewar yin haka laifi ne daga cikin kaba'irar zunubi. Don haka wato ke a sanin lokacin sallah yake da muhimmanci, domin kada ka jinkirta sallah har lokacin larurin ta fita, har lokacin muftarin ta fita. Shi yasa dalilin haka ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake a karyato daga cikin aikinsa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha, dangane da sallar isha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kin ayi wato ayi bacci kafin sallar isha ko ayi jira bayan ta, duk saboda kiyaye sallah. Bacci kafin sallar isha saboda a kiyaye sallar isha kan lokacin ta, hana yin hira bayan sallar isha don kada a je a raba dare a kwanta a rasa sallar asuba. Shi yasa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya da ya zamanto za su kwanta su bacci, gajiya ta zo musu, haƙƙin jiki yana buƙatar a bashi haƙƙinsa, sai yake na Bilal ikla lana al-layl to ikla lana al-fajr, yi mana kiwon wato kula kular mana da ke towa al-fajr. Kaga sai da ya tanadi wanda ya duba, domin yana abin da wato ma la yakmul wajibu illa bihi fa huwa wajib, abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi, ba zai yi su tashi su sallar asuba ba sai an samu wanda zai tashi, saboda dabi'ar tafiya an gudu. Dan kaga sai ya umarci Bilal da shi kada ya bace ya tashi, duk da nan ne domin kiyaye lokacin sallah. Duk waɗannan suna nuna muhimmancin tsare lokacin sallah, kuma wani tsare lokacin sallah ɗin da ake magana fa a kai lokacin muftar ake magana, ba laruri ba. Larurin ne in ka jinkirta har muftar ɗin ya wuce ka shiga cikin ka saba ga Allah maɗaukakin sarki. To amma yake illa min ghairi uzr, ba tare da uzuri ba. To menene uzurin? Shi ne zai mana bayani, yake wal uzr, shi ko uzurin wato da abinda ake nufi da al uzr a nan wato hanzarin da zai hana ka fada cikin laifi. Yake wal uzr, uzurin shi ne al hayl, hayla, wan nifas, da jinin jiki, wal kufr, da kafirci, wal siba, da yarinta, wal junun, da hauka, wal igma, da suma, wannan da bacci, wannan da mantuwa. Abubuwa guda takwas ne daga cikin su izini ne, kowanne daga cikin su hanzari ne da idan mutum ya jinkirta sallah har muftarin ta ya fita, saboda dalilin ɗaya daga cikin su da yi laifi ba. Da dauke su ɗaya bayan ɗaya, alhaid, mace mai haila, idan mace tana haila ba ta sallah ko wani ijma'i ne idan da khawarij, shi yasa da مؤادة العدوية تتم بي عائشة ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ليس نهالة كرامة رام أبي بات رام صلى تكي كنا نفيد على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة من كثم تمنا هيلة عزاما أن صلى الله عليه وسلم فيا أمر كيوم دمرام أجنبا وما كم دمرام صلى وانجرين كم سوى أبني إجمائي عزاما نسعى بما تابا صلى أنتنا هيلة. To idan mace tana haila sai har lokacin muftarin sallah ya wuce, alal misali sallar azhar, tana haila har lokacin la'asar yayi jininta bai dauke ba, sai bayan la'asar kan jininta ya dauke. Kaga sallar azhar tunda lokacinta yana cikewa da faduwar rana, yin tana kanta sallar azhar na kanta domin lokacinta yana cikewa da faduwar rana. To idan ta yi sallah, amma idan ta yi sallah azhar a wani lokaci za ta yi sallah azhar a misali ne, ko lokacin da lokacin iftiyar ne, ko lokacin maruri ne, maruri ne, domin lokacin iftiyari tana da tana cikin haila, ba zai yi sallah anan ba. To wannan sallah da ta yi a lokacin maruri babu laifi, baka saba ma Allah ba, domin tana da izini, izinin ta haila ba zai yi ta yi ba ta yanka a wannan lokaci ba. Haka dalika akasi idan ya zama to cewar azhar ta yi mata, sai baka yi sallar azhar ba kafin jamdi al'asar za ta zo, sai ta yi haila, saboda haka ka ga ba zai yi ta yi sallar la'asar a ta yi sallar azhar a cikin sauran lokacin iftarin ba, wala a cikin lokacin maruri. To a nan wajen nan mata da izini, haila izini da ya hana mata ta yi sallah. Amma idan ta jinkirta sallar azhar tana cikin tsarki, ta san cewa tana tsammanin ta ji alamun juyawar maharata, cewa watakila al'ada za ta zo, azhar ta yi ta shigalta da waɗansu harkoki har aka kira sallar la'asar. Ana kiran sallar la'asar take ta ga bane sallah ba, ta tashi za ta yi sallah sai ta ga jini, sai ta ga jini. An fahimta? To a nan wajen sallar azhar a tunda lokacin na sauran sallar azhar ne, sallar azhar ta fada akan ta, amma kuma ta fada ma Allah, domin ta jinta da sallah da gangan har lokacin muktarin ta fita, ba za ta rama wannan sallar ba, domin ahlul azhar lokacin maruri ne lokacin masu izini ne, wannan lokaci ne lokacin sallah ne, amma ba na muktari ba. Jinta muktarin da jinta da sallar ta yi har muktari ya wuce, jinta tana da izini akan ba za ta rama sallar ba, amma ta saba ma Allah, annabi ta fi daga Allah. An fahimta? Dalili na biyu a nisa shi ne jinin dutse, jinin dutse shi ma izini ne, da karfi ta cikin dutse sallah in ta jinta a ba ta da izinin ba za ta yi sallar ba ta sallah ba, domin hukuncin ta hukuncin mai haila ne, duk hukuncin su daya. Kamar yadda muke bayanin misalin mai haila haka ranar mai dutse ne. Na abu na uku al-kufr, abin da yake da al-kufr a nan wajen al-islam musulunci, ma'ana mutum ne bai musulunta ba sai lokacin larurin sallar azhar ya musulunta, lokacin larurin sallar azhar wato lokacin la'asar ya musulunta. To a nan wajen zai yi sallar azhar a lokacin larurinta, zai yi sallar la'asar. To amma wannan lokacin da ya dauka na muftarin azhar bai yi ba, wannan izini ne Allah ya yafe masa, domin musuluncin da ya shiga ya shafe dukkan laifin da ya yi daga baya, da salwan sallolin da duk bai yi su ba, duk da ana kida ya shi bai yi su bai zo, da yana musulunta da sai a shafe masa ya shiga ya bude masa sabon fiji. Domin kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, amma alimta anna al-islam yajibu ma kana qabla, baka sani bane cewa shin baka da labari cewa musulunci yana shafe duk abin, yana shafe duk abin da yake kafin. Wasiba yarinta, yarinta abinda ake nufi da asiba a nan wajen shine abinda bai kai balaga ba, dunal bulug. Saboda hadisin sayyidina Ali da Aisha da Abdullahi ibn Amr ibn al-As sun yi dukkan ma'anar su daya hadisan, rufi al-qalamu an sabi hatta yahtalib, wato babu taklifi, an dauke al-qalamu, an dauke wato wajibi taklifi, dora ma yaro nauyin bin wato halal da haram da wajibi da sauransu, an dauke masa har sai ya balaga. To asiba uzuri, yaro yana da uzuri. Alal misali idan yaro ya zama to kan cewar bai yi sallah ba, bai yi sallar asiba ba, gari ya waye har gari ya isa kafin fitowar rana, sai mafarki kaga da yayin farki ya balaga kenan. To anan wajen wajibi ne ya yanka ya sami sallar asuba, ya sallar asuba ka inda ya ga nan taje yayin yankan kafin rana ta fito, to wajibi ne ya sallar asuba. inda yi ba ya saba ma Allah, yancan ka dukin ta sallar da yayi har zuwa gari ya waye tunda yaro ne, ba ki da laifi ma'ana da yi laifi daga aikata kabira daga cikin kaba'irin zunubi ba. Wal junun haka hauka na uzuri ne, idan mutum ya zama ya dukinta sallah saboda hauka daga lokacin da ta tabi wannan haukan uzuri ne, ba zai yi laifi ba akan barin sallah. Wal ighma haka sima, idan mutum ya sima hankalinsa ya gushe, sawa'in siman nan ya yi shi ne saboda rashin lafiya ko kuma saboda lalurar neman lafiya, shine siman da gangan da za a siman da mutum don a feɗe shi. Siman da gangan ne wannan, a siman da shi da gangan, amma saboda buƙatarsa, buƙata ga lafiya, larura ce, za a siman da shi. To wannan ma yana da izini, wannan duk ba ma magana ramu, yana da izini na jinsi ta sallar har lokacin muftarinta ya fita, da abin da ake nufi kenan. Wannan da bacci, idan mutum ya yi bacci har lokacin muftari ya fita, shi ma wannan izini. To amma bacci tunda abin da yake mutum zai yi da zaɓin kansa, idan ya zamanto da sharaɗin zai zaɓi, zamanto masa izini sai in ya yi tanadin tashi. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tanadin fita, shi ke da Bilal ya nufi kiwon alfijir. Saboda haka idan da daddare ka je ka shahirar ka, aka yi mutum aka kille har ƙarfe ukun dare, sannan ka je gida ka kwanta, ba ka yi wani tanadi ka tashi sallah asuba ba. Idan kai in ba ka tashi ba sai bayan fitowar rana, domin ba bacci bai zamanto maka uzuri ba, don ba ka yi tanadin ka tashi ba. Amma misali ka dawo ka san bisa al'adarka, idan ka sanya agogo zai tashe ka, ko kuma kai waya kake wani ɗan uwanka ko abokinka ko ƙaninka ko matarka, in lokaci in an kira sallar alfijir ta bugo maka waya, kuma ka san duka al'adarka aka bugo maka waya za ka iya tashi ɗin, ka dai yi tanadi wanda ya dace da hukuncin al'adarka kan ka tashi. To wannan idan duk da wannan tanadin naka bacci ya rinjaye ka da kai ba ka da laifi. Iyakan akan hadisin baccin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, da hankalin ke tashi ke cewa ayi zukatanku a hannun Allah, ya rayukanku a hannun Allah, kuma da muku da shi lokacin da yake laifin nauni tafriyat, babu tafi a cikin bacci. Bacci izini ne, ba ta ce bane, amma da sharaɗin cewa idan ka yi tanadin ka tashi. Wannan kiyan da mantuwa, wallahi kuma da mantuwa ka shagaltu da yin sallar ka ɗauka ka yi sallar nan ku ba ki da. Wannan ma izini ne, kamar da faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin Ahzab. Sayyidina Umar ya zo yana zagin kafirai, yana cewa mala Allahu qulubahum wa uzurahum nara. Sayyidina Umar ya zo yana cewa ya Rasulullah, ma kuntu usalli al-dhuhr hatta kadati ash-shams taghrib, ma kuntu usalli al-asr hatta kadati ash-shams taghrib. Ban sami yin sallar al-asr ba har da rana za ta faɗi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ma sallaituha, ni ban yi ba, ya manta. Wanda yana wannan izini ne, mantuwa izini ne. To a cikin waɗannan abubuwan da suka izini, daga ciki guda biyu bil ijma'i, wannan ba su sauke ramuwa ba, sai mutum ya rama in ya bacci in ya yi manta da yi sallah ba zai rama sallolin. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha la qada'a laha illa dhalik. Wanda ya bacci da yi sallah ba ko ya manta ta, to ya sallace ta idan ya tuna, ba ta da wani ramuwa in ba wannan ba. Kaga wannan nasi ne akan bacci da mantuwa. Ta yi saɓani akan sannan haila da nifas da kafirci da yarinta da hauka su bil ijma ba jin mutum da bai rama su ba. Mace sallar da bata yi ba a cikin haila ba za a ce ta rama ba, haka sallar da bata yi ba a cikin yuki ba za a ce ta rama ba. Mahaukaci sallar da bata kurce masa kamar wanda kaɗin hauka yake zuwa masa ya yini, ko kuma ya kwana da kwanaki ko ya wata da watanni, ba za a ce in ya farko in yi hankalin sai dawo masa ba ya rama waɗannan salloli. Wannan bil ijma, saboda hadisin rufi alƙalamu an talat, da gaske an kace an al-majnun al-ma'tuh hatta yafiq, ta wata riwayar al-majnun hatta yafiq, mahaukaci har sai ya dawo cikin hankalinsa. Amma al-ijma kuma shi wannan an yi sabani, domin suna yana kama da hauka, yana kama da bacci, ko ba haka ba? Yana kama da hauka ta cewa gushewar hankalinsa ba zai dawo ba lokacin da aka gada mai ya dawo. Ko yanzu ma ku ji za ka tafi ka ce dawo hankalinka ba zai dawo ba. To da ka ga nan wajen ya yi kama da hauka, nan wajen suna wanda ya suna za ka tafi ka ce ka taɓa tashi ba zai tashi ba. Sai Allah ya dawo da suna da hankalinka. Saboda haka nan ya yi kama da mahaukaci. Waɗansu kuma suka ce a'a, ai ya fi kama da mai bacci domin suna kamar bacci ne. Don haka idan ya farfaɗo sai ya rama sallolin da yake kansa, wanda wannan mafi ne matabar Imam Ahmad. Wasu ne suna ya fi kama da hauka. Don haka mutumin da ya yi suna in ya farfaɗo ba zai rama sallah ba. Kuma daga cikin wanda suke akan wannan akwai fi'ilin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab ya suna har sallolin suka wuce mata guda ko biyu ne sallar azan da al'asar bai farfaɗo bai rama su ba, domin suna ya fi kama da hauka duka kamar sa da bacci. To amma sunan larura fa sunan da mutum ya janyo ma kansa sunan operator ya za a ɗauke shi, za a ba shi sunan rashin lafiya ne ko ka za a ba shi kamar bacci? Shi ma kamar hauka za a ba shi kenan. Gaskiya ya fi kama da bacci bisa kamar sa da hauka. Ya fi kama da bacci bisa kamar sa da hauka. Tunda idan aka dama za a yi masa idan aka yi yana da lokaci da zai iya ɗaukewa. Ana da control a kansa gashi iya cikin sa'o'in da zai. Kuma ma in ma aka gama sai an zaro harka an ɗan sa masa wani ɗan ruwa a yi masa wani abu wanda zai farfaɗo ya dawo. A ga ya dawo duk haka ne ga nauyin baccin. Saboda haka bacci ne mai nauyi. Don haka al-ihtiyar dan ƙoni shi ne kanta wanda ake masa operation aka sanya masa band aka sanya masa ya ake masa da hausa anesthesia da yake kai masa da ɗanshin mutuwa da su wanda ake sa masa da wannan maganin yake ɗauka hankalin mutum idan ya farfaɗo to rama sallolin da suka yi masa wani za a iya masa anesthesia in ta wajen awa 10 to wannan sallolin sai ya rama su. Kuma rama su ɗin daga ya farka ya dawo cikin hayyacinsa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata masu jinya a ce sun sani, wato ilimin misalin jinya ilimi ne guda, kuma alhamdulillah malamanmu na masu sun yi rubutu a kan waɗannan ya kula da mara lafiya. Masu jinya ya kamata a ce sun san wannan, wanda idan ya farfaɗo ne ya fi a ce ba zai iya komai ba a cikin halin da yake a kawo masa turɓaya ko dutse ya kai ba in ba ba zai iya yin wannan ba a yi masa taimako in ba ba za a iya masa taimako ba ya sallah a haka a kwance a nuna masa yadda zai idan zai iya jiyayi idan zai iya za a iya zaunar da shi ya yi a zaune yana sunkuyawa ya yi in ba zai iya ba a kwance zai iya yi da wuyansa da kansa ya yi in ba zai iya ba zai yi da idonsa. Allah bai ɗauke masa sallah ba kuma ɗaya daga cikin abin da ya kulɓai masu jinya ya kamata su kula da shi. To kun ga al-ijma ɗin kenan kun ga irin biyu ne suna irin biyu ne da suna wanda yake na rashin lafiya da suna wanda yake na neman lafiya. Suna na rashin lafiya a tsohon kamar hauka ne ba za a rama sallolin da aka rasa ba, amma suna da aka yi saboda neman lafiya shi ne wanda aka sanya wa mutum wato magani domin ya suna a yi masa operation, wannan hukuncin bacci ne sai mutum ya rama sallah. Wannan abu na dangane da ramuwa kenan. To fasli a sabon fasali yake yajibu ala al-mukallaf qada'u ma fatahu min as-salawat al-mafruda murattabatan fi ayyi waqtin kan. Yajibu yana wajaba, al-wajib shine ma kana fi fi'lihi thawab wa fi tarkihi iqab. Abin da yake aikata shi akwai lada, barin sa kuma akwai uquba, shine abin da yake tilas kenan mutum yayi. Wajibi ne ala al-mukallaf akan al-mukallaf. Al-mukallaf ismu mas'ul na at-taklif, wanda aka dora masa bin shari'a. At-taklif shine ilzamu ma fihi kulfa, ai ilzamu ma fihi mashaqqa. Al-lizim tamu mutum abin da yake akwai wahala, don da tar Allah akwai nayi akwai wahala. To wanda aka lizimta masa bin Allah, nayin bin Allah, shine ake cewa mukallaf. Shine wanda yake balighi mai hankali musulmi wanda ke babu wani izini da zai hana shi ibada da wato wanda yake ba mai haila ba, ba mai jinin biki ba, ba kafiri ba, ba yaro ba, ba mahaukaci ba, ba wanda yake bacci ba, ba wanda ya manta ba, shine al-mukallaf da ake magana anan. A fitar da wadancan jinsi guda takwas na masu izini da me yake wajaba a kansa, qada'u ma fatahu min as-salawat, rama abin da ya kuce masa na salloli, al-mafruda na farillah. Wato alqada shine zuwa domin yin ibada bayan lokacinta ya wuce, domin ibada tana da alqada da sifa guda biyu. Al'ada shine ka yi ta a cikin lokacinta, shine ka yi ta a cikin lokacinta, walqada shine ka yi ta bayan lokacinta. Lokacin da ake nufi a nan wajen, wanne ake nufi? To shine mutum zai zamanto za a ce masa ya fadi yana ramuwar sallah bayan lokacinta ya fita, wani lokacin mustari da daruri ba ke ɗaya daruri, domin wanda lokacin mustari ya fitan masa zai yi sallah a da an zai yi ta, don bin da wannan lokaci ya zai lokacin ahalul azhar ne, lokacin masu izini. Amma lokacin ya fita gabaki ɗaya shi ne zai yi kaza, shi ne zai ramuwa. As-salawatul mafruda salloli na farilla, sallolin da suke al-mafruda wanda aka farlanta. Al-fard shi ne abin da yake Allah maɗaukakin sarki ya wajaba tashi a kan bayi, murattabatan kuma ya yi waɗannan ramuwar salloli ɗin murattabatan a jere, fi ayyi waqtin kana, a kowane lokaci ne kuwa. Wannan yayi da yake fi ayyi waqtin kana, yayi ishara akan cewa babu taubaciya ko da lokacin an hana a yi sallah, sai mutum yayi in dai ramuwa ce. A nan wajen akwai matsala, ramuwar sallah nan ya kawo shi ba tare da bayani ba da wanda zai rama sallar. Shin wanda bai yi sallar ba ne saboda mantuwa ko bacci, kamar yadda shi ne a kan shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hukuncin ramuwa, yake la qada'a laha illa dhalik man nama an as-salah aw nasiyaha falyusalliha idha dhakara, wanda ya bacci bai sallah da ko ya manta to ya sallace ta in ya tuna. La qada'a laha, babu ramuwa da wannan sallar illa ba illa ya yi ta. Saboda haka ya nuna cewar kenan mai bacci da mai mantuwa shi ne zai yi ramuwa. To amma nan wajen malam bai yi tafsir ba, sai kawo shi a dunkule. Idan mai bacci da mai mantuwa sun yi ramuwa, wanda ba shi da izini kuma ta shi ne wanda ya bar sallah da gangan, wanda aka ce ya yi laifi ɗin nan, shi ko mai hukuncinsa? Zai rama ko ba zai rama ba? Aljumhur suka ce min babu aula, shi ya kamata ya rama. Waɗansu malamai kuma wanda yake shi ne matabar az-zahiriyya da riwaya a matabar Imam Ahmad, kuma kaulin waɗansu daga cikin salaf, daga cikin akwai al-Imam al-Hasan al-Basri, daga cikin imamin daga cikin manyan malaman tabi'ai, suka ce ba zai rama ba. Dalilin saɓani shi ne wanda yanzu suka ce za a kamanta wanda ya abu da gangan da wanda ya mantuwa, wanda suka ce sai ya rama, suka ce idan an ce wanda ya manta tare da yana da izini an ce masa ya rama, ya nuna cewa ita sallar nan tana kansa, haƙƙi ne, zimmarsa wato wuyansa wani ɗaya mai yana nan a kansa, yasa har da ya bacci ma yana da izini aka ce sai ya rama. To in ko an ce wanda yake da izini sai ya rama, min babu aula wanda ba shi da izini shi ma ya rama. A nan wajen sai suka ce za mu iya kiyasin mai mantuwa a mai yi da gangan a kan mai mantuwa, min babu aula, sai shi ya fi cancanta ya zamanto nauyin da Allah ya ɗora masa yana a kansa. Masu ƙoyin ne kuma suka ce an ba da dalilin da za a kananta mai ganganci da mai mantuwa, mai ganganci da ganganci, mai mantuwa kuma tana da izini. Saboda haka suka ce wannan ramuwar da aka ce mai mantuwa ya rama ai a matsayin kamar kafara ce, tunda ake la qada la kafara, a wata riwaya ake la kafarata laha illa dhalik, ba ta da kafara ce wannan, shi ne uzuri shi za a iya masa kafara. Amma wanda yake da gangansa cikin sakarfin ake za a masa kafara. Ta ce da ke wannan sai dai kawai zai tafi ba ga Allah, domin dalilin shi ne cewa ita sallah a kan lokaci ake yin ta, daga zarar lokacin ya fita shi ke nan umarnin da aka ce masa kai ba ka yi ba, sai da babu ta yadda za a yi kuma a sake mijinta masa ta wannan sallah, sai dai in kana da wani dalili da za a zo a sanya mata a sake kai an ba ka wani umarni ya sake zuwa an ce ta wannan sallah. Amma a matsala irin wannan saboda yawan jamahirin malamai akan cewa wajibi ne ya rama, da kuma ganin kan cewar ita sallah Allah yake kanat alal mu'minina, cewa zimmatu nauyi ce a kan mutum. Don haka idan ya uzuri ba alƙali shi ya saita wannan nauyin ba, a ba alƙali shi ba sai da ya saita wannan nauyin, wanda ya ci da gangan shi ma ya saita. Wannan shi ne abin da yake raise the tuniya da shi. Zai raise the tuniya na kan a ce mutum ya rama sallah, sannan shi ne ya tuba ya zuwa ga Allah. Amma wadda su malamai sun fara akanta babu rama, akan sai dai ya ta istighfari, ya ta sadaka, ya ta ayyukan alkhairi har Allah ya yafe masa. Wanda ke wannan shi ne abin da Shaykhul Islam Ibn Taymiyya ya rinjayar kuma ɗalibansa Ibn Al-Qayyim da sauransu suka ji shi a kansa. Suka ce sai dai mutum ya ta sallah, musamman yanzu irin mutane da aka yi abin nan wajen tasowa ko wauta da ƙuruciya da rashin duban da rashin tarbiyya, ko kuma dai wani dalili aka wasa da sallah shekara da shekara, duk yana son tuba, aka ce masa ya rama wannan sallolin, in ya harara wasu kila wannan ma sai ana fito ban sai ana fito ban. To kuma irin wannan sai ya kai istighfari, ya ta sadaka, kuma ya bibinci a tuba. Kuma gaskiya a bisa kaunin shi Ibn Taymiyya, Shaykhul Islam Ibn Taymiyya da kuma sabar Imam Ahmad, ai wanda ma baya sallah kafiri ne. To aka iya tuba zai yi sallah ai kamar sabon musulmi ne. Lokacin nan rashin sallar a halin rashin musulunci ne, yanzu ne zaman ta sabon musulmi. Amma kamar irin wanda yake ya zaman kan cewar abu ya same shi, wataran ba a yi, al'afdal ya zaman ya rana sallar kuma ya ta istighfari ya ta sadaka din, domin ya zaman kan cewar zai da ya nufi asir. To wajen faɗin malam da yake murattabatan zai rama sallolin nan murattabatan, ai duk tartibi, wato a jere, ma'ana idan sun fi ɗaya, idan ya rasa sallah a zahar da la'asar, in ya tashi ramawa sai rama a zahar sannan la'asar, dole ya jeranta, da zai rama la'asar ba sannan ya yi a zahar. Dalilin tartibin nan shi ne sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam, hadisin Umar ibn al-Khattab na yakin Khandaq, lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da sayyidina Umar ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da sallar la'asar, ga shi nan har rana ta faɗi, yake shi ma bai yi ba, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi da sahabbai zuwa ga wannan ƙorama ta al-Bithan akai al-Wala, sannan ya sallar la'asar bayan faɗuwar rana, sannan ya sallar magriba. Dan sai lokacin sallar magriba ne, sai lokacin sallar magriba ta kaitacce ne, wata kila ma zai iya fita amma sai ya jinta da kallon magarba sai da yi la'asar in fita. Wannan shi dalilin tarki, cewa idan mutum ya tashi ba zai yi sallar wannan lokacin ba, idan ya bar salloli guda biyu ko sama da haka zai jera su, yanda sai kuce masa haka zai dawo da su. Dalilin wannan tarki din shi ne wannan fi'ili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A hadisin Abdullahi bin Mas'ud ma an nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai ya sallaci la'asar da magariba, sai ya sallaci azhar da la'asar da magariba da isha salloli guda hudu, kuma ya sallake su a jere haka. A shahid dai wannan shi ne dalilin tsarki, yake fi ayi waqti, a kowane lokaci, ma'ana ba a taugace wani lokaci wanda ba a ramuwar sallah ba, sawa'un ko sai lokacin hudewar rana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada a yi, lokacin da mushrikai suke marana su jada, da lokacin faduwarta, lokacin da mushrikai suke marana su jada, ya hana mu sallah a nan, to banda tafarrulla. Tafarrulla daga mutum ya tashi, daga mutum in ya rasa ta, in alal misali mutum bai yi sallah asuba ba, ya tashi ya zabura ya alwala, da ya zo zai yi sallah asuba sai ga rana tana fitowa, to ba zai ci zai zauna ba, sai rana ta gama fitowa tukuna ta ce lokacin da ake iya yin nafila sannan zai sallar asuba, a lokacin zai yi ta. Domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce salliha idza zakaraha, idza wannan darsi ne, yayin da ya tuna ta lokacin zai yi sallah. Sau da ta in yi jinkirta ta har lokacin ya yi su, wannan zai zama ta ya saba ma Allah a duka kaunin jamhurin malamai. Wasu in yana da izini zai iya jinkirtawa, domin wannan shi ne wata matsala. Shin idan mutum ya manta sallah ramuwar da zai yi, hal ya jibo alal fawr aw alal tarafi, cikin gaggawa zai rama sallar nan take sai ka zai iya jinkirta ta? Mafiya yawan malamai suka ce cikin gaggawa nan take bai halatta, wato alal misali kamar mutum ne a yau bacci bai tashi ba da safe sai karfe 9, sai tun da lokacin sallar asuba ya riga ya yi ta sai ga da ƙara jan barwo, sai karfe goma sannan ya tashi ya sallah tun da ya riga ya rasa sallah, to wannan ya saba ma Allah wannan jikirin da ya jikin sai ya yi ta cikin gaggawa. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a, yana da haƙƙin ya jinkirta ta. Dalilin su shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a daren da aka yi da suke bacci har lokacin sallah ya wuce, sallah asuba, ku ku ja raƙumanku ko irtahilu, ku tashi. Inna hadha wadin hadarana fihi shaytan, wannan wadi shaytan ya zo mana a ciki. Ma'ana shaytan ya zo mana, ya zo ya zo mana daga cikin mutum Bilal, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam shaytan ne ya zo ya samu ya rinka jijjiga shi, kamar yanda uwa take jijjiga ɗanta hake da Bilal ya daga. Hadarana ya halitta da waya da waya har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halitta Bilal, ya halitta tashin mutum Bilal, ya san ya ci yayi bacci har lokacin sallah ya wuce. To kaga amma sai yake a tashi, sannan sai suka tashi sai suka bar wannan wadi, sannan yake na Bilal a kira sallah, mutane suka alwala aka kira sallah, sannan aka raka aka yi fajr, sannan aka salla asuba. Kace wannan jinkiri da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa ramuwar sallah ba alal khair bane, ya halatta a iya jinkirta, ya halatta a iya jinkirtawa, musamman idan ya zama to jinkirtawar tana da wata maslaha. Kamar wannan maslaha ta shi ne a fita daga wannan yadin, a fita daga wannan yadin da wannan abin da zai dan yi mun tantance ya zo ya halarci ya zo ya samu ya tafi ya yi na Bilal tafi. Yasahi ta yadda malamin Mustafa Muhammad Al-Mukhtar ya rinja ya rinja cewa ilimi duk yana da ƙarfi, amma mutum da yin ihtiyati in dai ba da wani izini ba, idan lokacin sa idan ya jinkirta, idan ya zo ramuwar sallah ya gaggauta wajen yin ta, ganin kan cewar saboda yawan abin da malaman nan suka faɗa, kuma domin ma saboda ya zama cewa zimmarsa nauyi ne a kanta, don haka ya gaggawa wajen saukar nauyin da Allah na ɗaukaka sarki ya ɗora masa. Yake wa yajibu tartibul hadiratain almustaritatain fil waqt, kuma wajibi ne ya jeranta salloli alhadiratain waɗanda lokacin su yake halartacce, shi ne wanda suke sun zo sallolin da za ta yi yanzu. Almustaritatain fil waqt, wanda suke sun yi tarayya a cikin lokaci, wajibi ne su ma ya jeranta su, kamar azhar da la'asar, da halarta ya la'asar ba sannan ya zo ya azhar. Kamar alal misali ka zo ka samu mutane makafiyi ne kai ko ba makafiyi ba, da kai sallar asar da kai zo ka tara ana sallar la'asar, sai ka shiga cikin jam'i, kai da kai ka shiga cikin jam'i da ne sallar la'asar, ba ta sallama sai ka tashi ga sallar azhar, nan ba kai tafi ba. Idan kai haka sai ka rana ta biyu sai ka lama la'asar, wannan la'asar inda ka samu tare da liman da kai yi ta ba bayan azhar ba, kai da kai ba, saboda ka bar wannan wajibi na sharadi. Duk da nuni a kan wannan saboda filin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko da ke fi'ilin baya nuni a kan ba shi da kamar da suka alfi'il la umuma lahu, baya nuni a kan ka'ida mai ganewa, amma in aka haɗa ta da fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallika asallu kama ra'aytu nuni wa usalli, in talla kan da hajjan ina yin sallah, wannan ya nuna kan ta fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam sharadi, tunda yake hatta ba ku inda ne hatta ba, idan ba ka hatta ba, in ba ka hatta ba da kai sallah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba, in ka da sallah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba sallah ka ba kai ba, to da kai ne ke dalilin ne ke dalilin shar'iyya. Na in ya zo shi in suna la'asar ya zo zo shi ga yeniyar azhar, to a wajen masoyan malamai abin da ya fi inganci na kaulin malamai sallar ta yi haka, domin sallar surar su ɗaura sallar azhar ɗin da la'asar ni ya ce kawai ta saba. Kuma mun gano mun hadisi tare da Musa ambatawa a nan, hadisin Mu'ad ya nuna mana kan cewa wajibi ne abin liman, wato hadisin Abi Hurairah ya ce dole abin liman, ma mu dole abin liman, kama hadisin Mu'ad ya nuna mana kan cewa ba dole ne ma mu abin liman wajen niyyar sallar, don Mu'ad yana yin sallar isa ta yi zai yi majalisa nan su ga liman na fila yake yi fi na farilla su hagu niyyar ta saba, kuma sallar su ta yi. To na ka idan niyyar ta saba amma dai sirar sallar ta yake babu laifi, misali yana zuwa ne wajen magarba da lisa kamar alal misali ka zo ka tara ana sallar isha, sai kai baka sallar magariba ba, sai kai bari su gaba niyyar sallar magariba da kai raka'a uku, sai kai sallar wata kali suka kafe ka abin nan a ma hada ta ba gani, saboda ka fita daga cikin sallar ka tunni ne na tsere maka da daya ai ka samu raka'a ɗaya tare da liman ka samu hukuncin sallah, dole ka sallar irin ta ne wajibi ne ka ji a nan wajen. Eh man adrak rak'atan faqad adrak as-salah, dan dia ni kira ka daya di kita kan si hukum si tal dan si abu dia kena pergi dia kau ni nak ajar satu ya cara si orang mana kita ada si kemudian tapi in kira ka ikut ke zaman ke jelas si dia tak nak atas si si salam acari dan dia kata si si salam acari nabi anak akwal lewan bersih si ya si hayawi si ya kata in atas ya kata dia mesti na wajen cin gilli nan zai ga mutum ta aka aika da kafar da wannan shi yasa dai sharadin kaikoyi da liman idan sallar ku ne sallar ta fara da ganin ko sallar sura ta da kuma azhar da ne na asar ko asar da wannan ne azhar to amma ka ga yana da wannan gaskiya duk da babu nake a ciki, amma wannan ya ci kare da nake jarawa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma jibril imamu li sanna bi salatihi kullu ta'ala, kada ka fada man liman mun fada man liman abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ikrari mun fada maka shi ne wajen niyya, to amma ku tore dukkan sura din wannan kaida ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kada a fada man liman da wani dini za ka fada maka ka fita daga cikin sallah kafin ku idan ka fada maka aniya ka fita da dalili shi ne hadithul mu'ad, to wannan ko sakalin da kai ne dalilin ne hujjata ne hujjata ba mu ta hujja za a kawo domin dalili ne, saboda kana da al'asr muna da asali muna da asali muna da ka'ida, sai ka ba za a fita daga cikin wannan ka'ida da kai da dalili asali shi ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi abi hurairah cewa inna la jinna al-imam li kana bihi salata khalifu alayhi, fa idha kabbara takabbara wa la takabbara hatta yakabbara wa idha raka'a farka'a wa la farka'a hatta yarka wa idha sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjud wa idha qala sami Allah liman hamida fa qul rabbana wa lakal hamd, fa idha Annabi sallallahu alaihi wasallam ta antum liman dar aykum kada ka fada maka idan ya kabbara fi kabbara kada ka kabbara fi ayi kabbara yuri kuyi 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 kada kuyi 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 to kai da wannan yana nuna cewa kenan sai an wajibi ne abin liman a cikin dukkan abin da kuma wajibi ne kuma kada a fada maka, kama sai muka ga hadithul mu'ad ya nuna kan ta za a iya fada ma niyyar ta, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce sallar su da kai ba, bai ce sallar mu'ad da kai ba, yana yin sallar isha matsayin nafila shi kuma suna yin sallar isha su kafarilla, ka ga nan wajen an fada ma niyyar ko da a fada maka ba ba ta ga ba a ni sai da gobe da ba an fara maka sai da ta ga ba an fara maka shi sallar nafila yake da ni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa tahiyya da aka rubuta duk tahiyya la hi nafila sallar da mu an yi nafila sai da kuma nafila yake shi kuma farilla kike mai wajen kaga shi faɗa mana liman ne to amma wannan faɗa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsani idan muka tuke kowanne faɗa ni ma ke mai yayi dukan ce bari mu kiyaye akan hadisin mu'ad duk inda aka saba maliman sabani yayi mun rufe hadisin abi hurairah, saboda haka jami'i tsakanin hadisin guda biyu shi ne kace wajibi ne abi maliman kada a saba masa, sai dai a surar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya izinin a saba masa shi ne surar niyya, amma sauran dukkan surorin din ana asalin hadisin abi hurairah ba za a saba maliman ba, an fahimta da haka ne shi ne kaulin jama'urin malamai kan cewa za ta iya bin liman sallah amma idan hai a sallar ta zama ta tsaye da fata kare wannan ma jirgin an yi daga ɗansu da cikin tabi a suna yin haka idan kuka zo da su sallar isha don ka zo ana sallar tarawih sai su shiga bayan liman da yake sallar tarawih ɗin in yi raka'a biyu sai su tashi cika raka'a biyu sannan sai su zo su cigaba da yin sallar tarawih, wannan kaga ba a samu babu class kamar na magariba da isha, tunda dama za ku iya yin sallah ta ganin masjid na liman in ce ana tula da za ku iya yi da duk zaka yi duka da duk mun yi ya ta ai wannan wanda yake da sallah da hadisi Abu Sa'id ne ko din wanda zai yar sai kana an idan da sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ala rajul ya tabb wanda yake da sallah da hadisi Abu Sa'id ne ko din wanda zai yar sai kana an idan da sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ala rajul ya tasaddaq ala hada ba wannan da zai ne wannan sadaka sai wani tashi suke sallah tare da shi to hadisi mujmal ne ba faɗa ba wannan ne nan shi wanda ya tashi zai masa sadakar ko ku shi wanda ake masa sadakar to tunda an yi ijmal sai masa shi kowanne duk ɗaya idan wanda ya tashi zai yi sadakar ne liman kaga shi nafila yake shi kuma yana yin farilla ya bi shi wannan ya inganta saboda zahirin hadisi ne saboda wannan wannan yana daga cikin abin qada'il ahwal ne hali wato umurul ahwal yake nuna dukkan hali ya shiga zai iya daukan sa tunda ku dukkan hali zai iya daukan za a yi ka tawajjal shi ta ko ina idan kuma wanda yake limamin shine mai sallar farillar munafila babu iskali da ma munafila ya salla bayan mai sallar farillar to a shan mu dawo wajen alqa wato tartibin hadiratain salloli da suke na lokacin yanzu mushtarikatain waqti wanda lokacin su suke ishtiraki shine sallah azhar da al'asr da sallan magriba da isha sun yi ishtiraki a lokacin su domin ko ne daga cikin su karshen lokacin su dole azhar da al'asr lokacin su yana karewa da faduwar rana magriba da isha lokacin su yana karewa da fadin fitowa al-fajr to su wajibi ne su tartibi tsakanin su da za su ɗaya ba kafin ɗaya fa in khalafa a'ada thaniyata abadan idan ya saba wannan tartibin jerantawar wajibi ne ya rama ta biyun har abada wato ma'a shine yazo sallan al'asr yanzu ya tsara ana sallar al'asr sai shi gudu niyyar sallar al'asr alhamdu sallar azhar ba da aka idar da sallar azhar al'asr din sai tashi sallar azhar kaga bai yi tartibi ba yayi azhar da al'asr yayi al'asr sannan azhar da aka bai yi tartibi ba to a adat taniyata abadan azhar din tai gudu yayi al'asr kafin ita amma tai to amma sai sai rama in ya saki al'asr kaga yayi tartibi to da kai sallar al'asr din da tai da yake zaman to nafila ce kenan kina ji a adat taniyata abadan ta biyun jirama har abada ma'ana ba wai ko lokaci ko da bayan fitan lokaci ne wajibi taqdim alfawa'id ala alhadira wajibi ne kuma ya gabatar da salloli da suka kurce masa ala alhadira akan sallar da take lokacin ta yayi wato idan mutum ya rasa sallar azhar da al'asr yaje ya tarar za a yi sallar magriba to da shi zai sallar magriba ba الواجب يصلى الظهر بالعصر ثم يصلى المغرب وان خرج وقت الحاضر كودا لوكتين صلر تايمي ودا تيكي تحل وتحل ترشي صلر لوكتين صلر تحلرتا لوكتين تزوفتا شنو كما حديث عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدا يصلى العصر كافي يصلى المغرب دا شي كما تشيوا باين فاطو الراناني لوكتين صلى المغرب لوكتين تزي يا تاكورا تايدا لوكتين تزي زي يصلى المغرب لوكتين تيافتا to wannan haka yake ka'ida ne mutum ba idan dai yana da alfawaid sallolin da suke a kansa to wajibi ne ya yi su kafin ya yi sallar da take lokacin da ya halarta to idan kuma ya zaman to alfawaid din suna da yawa fa alal misali ya kwana ya yi ne wal iyadu billahi bai yi sallah ba sallah goma sai ya tuba lokacin sallar magriba ga lokacin sallar magriba ya yi sai ya yi sallolin kwana biyu sannan zai sallar magriba to shi ta sai kuka ma lam tazid ala khamsi salawat matsawar ba ta wuce salloli guda biyar ba su wuce salloli guda biyar ba wato in suka wuce salloli guda biyar in suka wuce salloli guda biyar suka kai shida to sai yayi alhadira ta yanzu sannan sai ya zo ya rama waɗannan guda shida in kuwa biyar ne ko ƙasa da biyar to sai ya yi su kafin ya ta yanzu an yi saɓani akan biyar wato duk tifaq idan hudu ne sai ya yi su idan shida ne sai ya yi ta yanzu ta biyar in ta biyar ne shi ne ake saɓani ta tare da shida ko ta tare da hudu domin hudu shi ne ake rawaito hadithin ibn mas'ud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da jiran ta yi azhar da al'asr da magriba da isha saboda suka ce tarki tsakanin sallah ta yanzu da fawaid mafi yawan su zaman ta hudu wannan shi ne kauli a cikin mazhabar Imam Malik shi ne kaulin al-Mudawwana
a wani ƙaunin kuma aka ce shida, a biyar kuma ya zama to a wani ƙaunin aka ce shida, a afwan aka ce biyar, a wani ƙaunin kuma aka ce hudu. Yace fa in zadat alaiha ala ahadi alqawlayn almashhurayn aw ala al-arba'i ala al-mashhur al-akhar qaddimat al-hadira idha daqa waqtuha. Idan yawan sallolin ya wuce sallah biyar, shine alaiha abdani da idu ila khamsu salawat. Idan sallolin suka karu akan salloli guda biyar, ala ahadi alqawlayn abita qawli guda biyu al-mashhurayn wanda suka shahararrun magandani ne a matsayin Imam Malik, aw ala al-arba ko suka fi adadin raka'a a salloli guda hudu, ala al-mashhur al-akhar abita mashhurin zance na biyu, qaddimat al-hadira to anan wajen sai a gabatar da wanda take lokacin ta ya halarta, idan baka waqtaha lokacin ta ya zama ta ya kure, ana jin tsoron fidowar rana, mutum ne ya tashi bai yi sallar azhar da al'asr da magriba da isha ba, yayi bacci da mai mutawa ne mai izini, yayi bacci bai yi azhar ba, bai yi al'asr ba, bai yi magriba ba, bai yi isha ba, sai da asuba, da asubar ma sai da gari ya waye. Idan sun sun hutu ne to sai ya yi su, idan sun sun hutu ne sai ya yi su kafin mai sallar asuba, ko da lokacin sallar asuba zai fita. To idan ku a ce hadda asubar ta farko, kaga sun zamanto guda biyar, sun zamanto guda biyar ala alqawlin mashhurin akhar, tunda sun wuce guda hudu, sun fita guda hudu, to a nan wajen sai ya yi sallar asuba. Muna jin tsoron cewa in ya tsayaye wa'annan salloli guda biyar da ni zai waye lokacin muktari na asuba ya fita, sai ya yi sallar asuba, sannan sai ya rama wa'annan guda biyar. An fahimta? To duk dalilin wannan batun tartib ɗin na matsalar Imam Malik ne, cewa tartibi wajibi ne, a wajen Imam Shafi'i mustahabbi ne. Kuma dalilin abin da yake ƙarfafa matsalar Imam Malik duk da babu nassi, akwai hadisi da aka yi amma duk ba su inganta ba. Akwai aikin sahabi shine filin Abdullahi ibn Umar. Abdullahi ibn Umar antum ya ce idan mutum ya yi sallar azhar a yi sallar la'asar a bayan liman, sai ya tuna yana cikin sallar azhar din kan cewa ashe yana cikin sallar la'asar ba, a cewa ashe bai sallar azhar ba, to ya cika sallar la'asar din tare da liman, sannan idan liman ya sallama sai kan sai sallar azhar da la'asar, dole ya wannan tartibi. To wani abin da ke ƙarfafa ƙaunin Imam Malik ne, wani to shi ko Imam Shafi'i yace tartibi ba dole ba ne, ya sahi mutum ya tartibi din saboda kamar da muka ambata hadisin sayyidina Umar, kuma ƙayyadewa da raka'a guda hudu din a hadithin Ibn Mas'ud yana nuni a kansa. Wa man dhakara fa'itatan fi waqtiyya yajibu tartibuha ma'aha fa in kana fadlan qata'a. Wanda ya tuna fa'itatan sallah da take ta wuce lokacin ta ya wuce, fi waqtiyya a cikin sallah da take na lokacin ta ne, kamar alal misali yana sallar al'asr sai ya tuna da yin sallar azhar ba, an fahimta? Kuma a cikin a lokacin la'asar ne, yajibu tartibuha ma'aha, yana wajaba ya jeranta ta lokacin da yadda ta kunce din, shine kamar a wannan sura wajibi ne ya jeranta azhar tare da la'asar, ko yana cikin la'asar sai ya tuna da yi azhar ba, kuma wajibi ne a ce yayi azhar kafin ya la'asar. To fa in kana to nan wajen take tafsiri, fa in wato akwai halaye daban-daban. Hali na farko in kana fazzan, idan shi kadai yake sallah qata'a sai yanke sallah, yaushe zai yanke sallah mutlaqan? Yace malam ya aqid raka'a, matsayar bai riga ya kulla raka'a ba, yaushe zai kulla raka'a? Bi aqdi wad'i yadayhi ala rukbatayhi, da sanya hannuwansa akan gwiwansa, in ya sanya hannuwansa akan gwiwansa ya kulla kudunta raka'a, yayi raka'a kenan. Tunda kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man adraka raka'a faqad adraka sajda, wanda ya samu ruku'u ya samu sujada, ma'ana ya samu raka'a. An san wannan sura, mutum ne yana cikin sallar la'asar sai ya tuna da yin sallar azhar ba, kuma shi kadai ne, ba liman bane, ba mamu ba, al-fadl ne sallar shi kadai, to yana da ahwal. Hali ya farko ya zama tun lokacin da ya tuna yana cikin karatun Fatiha ne, ko bayan yayi kabbara kafin ya ruku'u, to a nan wajen ne zai sai ya kade sallar, sai ya kade sallar da ya zai kade ta, ko ta zai ya kade ta, sallama din domin da ya tashi sallar sallah ce sahiha da alwala da fuskantar ila dukkan sharuf sai saboda ka taqulu a sallah dan ka sallama din alqatu ana wajen bis salam da sallama an fahimta hali na farko kenan hali na biyu ya kulla raka'a ya riga ya kulla raka'a ya je kulla raka'a da yin ruku'u ya riga ya yi ruku'u sai yana cikin ruku'u sai ya tuna to a nan wajen ya zai yi fa in aqadaha in ya riga ya kulla raka'a wato ya riga ya yi ruku'u damma ilaiha ukhra sai ya ƙara wata raka'a tare da wannan inda ya yi raka'a farko sai ya ƙara wata wa kharaja an shaf'in sai ya fita a matsayin yayi shafa'i nafila kenan sai ne da nafila ya fita an shaf'in a matsayin nafila saboda me aka ce ya cika saboda Allah ya ce wala tubtilu a amalakum kada ku bata ayyukan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'a faqad adraka sajda man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya samu raka'a daya ta sallah ya samu sallah tunda ya samu raka'a daya kaga ya samu hukuncin sallah to dan me zai bata sallar sa da sai Allah ya ce kada ku bata ayyukan ku sallah aiki ce saboda haka sai ya ƙara raka'a daya sai ta zama nafila ma'ana idan ya sallama bayan ya riga ya ruku'u ya saba ma Allah sai ya istighfar sai ya ƙara raka'a ɗaya ta zaman tona fila na'am ya raka'a ɗaya ta zaman tona eh ai Allah ta kare okay ne da shi wannan ya fito ya fito ba sai wai zai fito da sallama ne eh wato sallama zai yi kuma bayan babu sallah eh babu sallah wato sallama zai yi ai ku ai wannan yi sallama ta sai to an fahimta an fahimci wannan halin ku alfaz kenan wa in kana imaman hali ne biyu kenan idan liman ne fa qata'a sai yanke sallah shi ma ya ɗa'a shi wannan ya shirin yanke sallar shi ma a duka tafsirin alfar kamar tafsirin alfar idan ya riga ya kulla raka'a ɗaya a idan bai kulla raka'a ba sai ya yanke sallar wala ya stahli ba zai janyo wanda cikin sauri zai ci gaba da sallah sallama kawai zai ce assalamu alaikum ashe me ya faru in an yi shiru sai ce ku fara sabuwar sallah ku kaddamar da yanayin muku liman ban yi sallah a zahar ba eh a dama da rashin istikhlaf din ba rashin istikhlaf babu nafsi gaskiya ne babu nafsi a kan wannan amma saboda suna taraddudi tsakanin farilla da nafila shi yasa ba zai istikhlaf ba ta tawajjuh tsakanin farilla da nafila da kuma cewa shin a tartibin na sharadi ne saboda haka bata kullu a matsayin sallar farilla ba a kansa tunda sharadi ne sai yayi tartibi bata kullu a matsayin sallar farilla ba yayin da ya tuna inda bai tuna ba domin shi tartibi din a matsayin Imam Malik ma'a dhikri wal qudra sai idan ka tuna kuma kana da iko amma in ka manta alal misali yanzu mutum liman ne yazo aka yi sallar asar sai da aka yi sallah aka yi sallama sai kuma ashe bai sallah a zahar ba to anan wajen yaya za a yi shi zai sake ya sake sallah a zahar ya sake sallah a asar amma wanda suke sallah bayan sa ba sallar su ta yi saboda a lokacin sharadin bacin sallar sharadin wajibcin tartibi az-zikri wal qudra kana tuna kuma kana da iko amma in da mantuwa wajibcin ya fadi walai mu dawo cikin matsalar mu in kana imaman idan liman ne kafa a sai yanke sallah wala yastahli ba zai istikhlaf ba dalilin istikhlaf din ko shine cewa ya tuna da ya tuna sai zaman to wannan sallar ta baci saboda haka ba zai sanya wani zo ya ƙara sallar ba wa yasri dalika bi salatin ma'mumin wannan zai gudana a cikin kan sallar ma'mumin su ma sai su sallama sai su sallama su sake a fara wata sallar yadda take wanda take su ba wajibi ne su yi tartib ba to idan ku sai bayan ya tuna ne sannan idan sai bayan ya fita daga cikin sallar ne to a nan wajen shi zai rama alfa'ita sannan ya rama wannan su kuma ba wajibi ne a kansu su rama ba amma an ce mandubi ne a kan a gare su kuma a ce su sake ramawa din domin ya zamanto kan cewa sallar su babu wani kokonto a kanta to mun ga halin ma'mun ko to idan kuma ya zama ta riga ya kulla raka'a ne fa ya yi idan ya riga ya kulla raka'a dan nunce idan bai kulla raka'a ba sai ya fita ko ba zai istikhlal ba sai ka samu wata sallah to ya riga ya kulla raka'a sai ya kawo wata in ya kawo wata sai ya sallama raka'a ta biyu sai subhanallahi subhanallahi yake ai na fila ce ka zama gare ki tashi ku sake wata sallah ku sallama sai bayani sai ga mutum sun yi na fila dan sauri kuma sai dan sauri kuma duk ina su masa Allah isa to wa in kana ma'muman hali na uku kenan idan mamune fa idan mamune mamu ya shiga cikin sallah tare da mamu mamu ya shiga cikin sallah tare da mamu ana cikin sallah sai ya tuna cewa ashe da sallah azhar ba shi kuma shiga cikin sallah azhar tare da mamu azin yace tamada ma'a imanihi sai ya shiga tare da sai ya shiga da sallah tare da sallar sa shi ake cewa ya shiga kurkukun mamu da zai fita ba sai da izinin liman sai da majibin liman in yastami masaila qad hakamu bi annaha bil ibtida'i talzamu salatuna wa sawmuna wa hajjuna wa umratan lana kada i'tikafuna tawafuna ma'a iqtida'il muqtadi ma'a ijmalil muqtadi fa yalzamu al qada' bi qat'in amidi wa man kulli surori da ayyuka suke lubunta da suke lubuntar mutum ba wajibi bane amma in ya fara dole su zamanta wajibi daga ciki hadda ittiba'ul i'timamul muqtadi almamu ya koyi da liman da zai yi ya yanke ba idan ya yanke ya fita sai ya ga ramin wannan sallar a matsayin nafila ya fita daga cikin sallar liman sai ya ga sake ramata saboda haka in mamu ne ala kulli hali sawa'un an yi raka'a ɗaya ko ba a yi raka'a ɗaya ba zai bi cigaba da sallah tare da liman amma a matsayin nafila take idan aka yi sallama sai ka ji sai rama a zahar ɗin da bai yi ba sannan ya sallar la'asar wanda ya riga ya yi ta tare da liman fa idza faraga idan liman ya gama sallama nasi sai ya sallaci abin da ya manta thumma yu'idu ma sallama al imam sannan sai ya sake maimaita abin da ya sallah tare da liman fil waqti a cikin lokacin فإذا كانت جمعة صلاها ظهرا إذا صلى الجمعة سي ميدة صلى الأزهر مثل هنا تكون صلى الجمعة سي تنوشي ويرجع يا سابا بين صلى الأصباء تكون جمع يرنى أشياء مكرة بين مكرة bin sallar asuba a cikin jami'i da ya tashi kai yana wanka ya saba in ya tashi daga bacci gari ya waye wanka yake kai ya shirya ta tafi don harkar sa ya tafi harka bin sallar asuba ba sai ana cikin sallar juma'a sai kuma shi bin sallar azhar ba asuba ba bin sallar asuba ba sai ana cikin sallar juma'a to sai ya bi liman a sallar juma'a idan liman ya sallama sai tashi ya sallar asuba din sa sannan sai ya zo sallar azhar bai sallar juma'a ba tunda shi da liman bane ba ma mu ba a bayan sallar juma'a sai a bayan liman ba zai ce shi ma ya ga zama liman ba sai sallar juma'a sai ya sallar azhar sai ya raka'a hudu sai sai ki tafa ila kana juma'a sallaha dhuhra sai sallaci ta azhar domin ita sallar juma'a ne ko sallar azhar ce shi yasa ma wanda ya zo ya samu raka'a daya ba tare da liman ranar juma'a raka'a hudu sai kamar da yake fatwar sahabban ibnu mas'ud da abdullahi ibn umar da haka idan mutum da wanda halin sai zama to kamar haka sallar azhar zai to na ga mun sai a nan wajen amma saboda gaskiya mun dauki lokaci ne tsawo za a bar tambayoyi sai lokacin sallar isha ta yi za a bar tambayoyi sai makon ya zuwa insha Allah ya kuri kuri da tambayoyi makon ya zuwa insha Allah karatun da zai tsawo ba sai amsa tambayoyi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ويل يومئذ للمتقين